النبيين والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Yau muna da ran 16 ga watan Ramadan, hijira ma'aki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 444. Muna fatan Ubangiji ta'ala ya dace da mu. Allah ka karba mana ibadun mu, ka yaye mana kurakuran mu, ka sa dukkan wani alherin da kake baiwa bayinka muna da kaso a ciki. Allah ka amsa mana ayyukan da muka gabatar, ka ba mu lafiya da karfin gwiwa akan sauran rane gudu suka rage da darasu. Jiya dai mun tsaya dai a cikin darasin da muke na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a aya ta 120 da nawa ne?
77.
Yau insha Allah za mu tashi 178. Muna fatan Ubangiji ta'ala ya dace da mu. Bismillah.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
إلوانا آية أكوي وتأتك وتصور على رمضة الله تعالى ولكم في القصاص حياة
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
ومنجد تعالى ولكم في القصاص حياة شنا darayuwa cikakkiya a karkashin kisasi. Ya kuma bauta hankali ko za ku samu jin tsoron Allah. Abinda ake cewa kisasi a musulunci shine shari'a, doka, luwa ko dokire daga Allah, duk wanda ya yi ta'addanci a yi masa. Amma ba wai ni da kai ne za mu ɗauki makami ko bindiga mu zartar da hukuncin ba, za a je a tabbatar da nahi ne a gaban mai shari'a ya ba da dama a je a zartar musu da wannan hukuncin. To in har ya zamanto al'ummar musulmi ta fahimci wannan, to za ta samu kyakkyawar rayuwa a ƙarƙashin aiki da wannan kisasin da Allah ya ce yi. Ni ne kisasi idan mutum ya yi ta'addanci ga ɗan uwansa ya cire masa kunne, sai a zo da shi a karanta masa laifinsa, idan bai kare kanshi ba sai a cire kunnen, idan ya kwankwale masa ido shi ma sai a kwankwale nashi, idan ya yanke masa hanci shi ma sai a cire hancinsa, idan ya karya masa haƙuri shi ma sai a je a karye masa nashi haƙurin. Wannan doka ce ta Allah. Idan ya cire masa ɗan yatsa karaba, to nan ne malamai suka ce an koma ɓangaren jurha, wal juruha qisas, shi rauni shi rana shi qisasin, ba lallai bane kila a cire mai ɗan gabar yatsa din sai a yi kuɗi ce a ba shi raƙumi goma, na mance goma ne ko ne a wannan ɗan makaryar, kaga nan ma dai sai an da kuɗarsa. Amma in dai gaba ce cikakkiya irin su kunne, irin su hanci, irin su kwankwale ido, irin su karya haƙuri, kai ma naka ne za a kare, naka ne za a cire kamar yadda ka. Kenan duk wanda yake son ya ganshi da kunne biyu zai cire na wani, wanda yake so ya ganshi da hancinsa, don da zarar mutum bai da hanci yana da kyau zai yi muni, ya samu matsala ta yadda yake shakar iska. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya zano wannan, yace inna nafsa bin nafsi.
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ.
وبنجي تعالى يا وجبتا اتكل تفهم بني اسرائيل هكا يكي كما اتكل تفهم القرآن annan nafsa bin nafs, duk mutumin da ya kashe mutum shi ma a kashe shi, a kamo shi a tabbatar da laifin ya yi shi ne da gangan ba abu su kuskure ba, kuma yana lafiyayyen hankali, kawai nuna kasaita da isa ne da jin shi ya fi kowa, ba yanda za a yi da shi ya taka shi da mota ko ya kaɗe shi, ko ya san motarsa ba ta da birki ya ɗauka ya je ya kaɗe wani, da sauran makamantan irin abubuwa na ganganci, wannan shi ma rayuwarsa sai a aika shi lahira. Haka duk wanda ya san wannan zai yi takatsantsan a kan salwantar da rayuwar wani, shi ne ana nafsa bin nafsi. Wal aina bil ain, mutum ne sai ya kwankwale idan wani, to shi ma sai a je shari'a ta bincika, in dai ya tabbata ya yi wannan abin ne bisa ganganci da gangan, to sai a je a samo likitocin da suke iya kwankwale ido, ko allura ba a mishi ba, baya hana da yin an kwankwale a ɗan sa mishi magani don guri ya warke, sai a kwankwale nasu idon guda kawai, ba wani tausayawa da za mishi. Wala ta ku zukun bihi ma ra'aftan fi dunya, kadda ma wani tausayi ya kama ku a wajen zartar da hukunci a kan wani don addinin Allah ne, shi yasa Allah ya ce fi dinillahi wal aina bil aini, idan mutum ya kwankwale ido a kwankwale nashi, wal anfa bil anfi, idan mutum ya cire hanci a cire nashi, wal uzuna, idan mutum ya cire kunnen wani a cire nashi, wa sunna, idan ya kare haƙuri ɗaya ne ko biyu ne kai ma naka za a kare. To idan kuka lura duk wanda sun za a yi haka, wallahi zai yi takatsantsan, zai yi takatsantsan a kan sarwantar da wata gaba daga cikin gabobin ɗaya daga cikin ɗan uwan shi musulmi. Amma idan rauni ne to sai a yi kisasi, yaya rauni yake, nawa aka kashe a likita, zai yi ya iya tashi a wani lokaci wanda shi ma sai ya je likita ya kashe kuɗi, to wannan sai a yi kisasi, shi ma a tsala masa kuɗi wanda ba shi ba, duk dangin shi ma sai kowa ya ji, don idan mutum aka ɗora mai diya ta wani laifi da ya yi na kisan kai ko wani rauni, to idan ba shi da wannan dukiyar za a kira dangin shi na wajen uba ne, hukuma ce za ta kira ka, ba dai kana da alaƙa da shi dole sai ka bayar, kaga gobe a ce za ku ja kunnen fami a kan kalwani yarda ya takulo muku masifa, in kun ga yaki sai ku tara shi ba ku bashi kashi ko baka eh mana saboda shi ga cikin taita da kai ka muku matsala idan dangin uba san kasa sai an janyo ku dangin uwa su ba su shigo sai an gama abiya wa diya to shine ubangiji ta'ala ya tattara wannan yace wala kun fil qisasi haya a wajen dartar da hukuncin nan na qisasi na shari'a kuma da rayuwa kyakkyawa saboda kowa zai ji tsoron taba rayuwar wani to a ragurin sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani kutiba alaikum alqisas ai mun wajabta muku yin qisasi shine abin da muka fadi wajen kisan kai ne a kashe wajen cire kunne ne ko kuma hanci ne ko mai gashin shine qisasi Allah ya wajabta muku yin qisasi fil qatala wajen kisan kai alhur bil hur idan mutum da ne ya kashe wani da to ba za a ce a kawo bawa a kashe ba tunda suna da bayi ara daukan ɗaya daga cikin bayin a kashe ba da shi a shi za a kashe sai za a kashe shine ma'ana alhur bil hur wal abd bil abd idan bawa ne ya yi kisan kai to shi wannan wanda ya yi kisan kai ba za a ce darajar shi tsada gare ta ba a matsayin shi na bawa na kabila kaza sai dai a samu da cikakke wanda za a kashe a madadin shi a shi wannan bawan da ya kisan kai shine za a kashe idan mace ta yi kisan kai hallo dai ita wannan matan za a kashe ba a ce mutun da darajar ta mace ce kuma wanda ta kashe din ta fi da daraja a cikin kabilun su adiba namiji a mace ɗan uwarta za a kashe me yasa saboda an samu kabila ta Bani Qurayza ina jin da kazaraji ne a zamanin a Madina sai ɗaya kabilar ta ci nasara akan ɗaya kabilar a wajen yaƙi to tun daga nan sai suke bambanta kansu akan wancan idan da na wannan kabilar ta ci nasara akan wancan yayi kisa ga wancan kabilar ko da ne ya kashe to su yanzu darajar da mai inci ba daidai yake da wancan mai inci sai dai a diba bawa na gidansu wannan dan mai inci a kashe kaga aka yaka an yi mi an yi zalunci shi yasa Allah ya kore wannan zaluncin gare su kuma mu musulmi aka ce kada mu yi haka shine malamai suka ce sababin saukar ayar kenan idan mace daga cikin wannan kabila wannan ta sanar akan wancan ko ta kashe mutum to idan aka zo wajen kisa ba ita mutum za a kashe ba sai a diba wanda bai kai ta daraja ba wata baiwa ba ya ba cikakka amma in a su wa'ancan ne mace ta kashe wani anan to dole kuma a kashe wannan matan ba za a diba wata baiwa a cikinsu ba in ɗa ne ya kashe ba za a diba bawa a cikinsu ba ɗan za a kashe saboda su ana ga darajar su kasu take da wannan shine Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya sai Allah ya ce idan aka samu kisan kai famar ufiya lahu min akhihi shay'un sai su ɗan uwan suka ce a'a mu wannan da aka kashe da bai shi yake ce fa ne a gidan yanzu idan aka kashe shi ma babu wata riba da zamu samu a biya mu diya mun yaye kisa fami duka suka yi shawara amma sai in sun yarda in wasu suka ce ma diya wasu suka ce kisa to yanzu dole a hakura da wannan diyar kashe sai in samu shawara ufiya lahu min akhihi shay'un sun yafe kisa akan dan uwarsu da aka yi yanzu diya suke so to fati ba'u bil ma'ruf a basu wannan diyar da kyakkyawar mekawa kala basu ita yanda kuma ba za ta biya musu wannan bukatar ba an san diya dai nawa ce raƙumi 100 ko duk raƙumi ɗaya cikakke yanzu kuɗin shi yake nawa ko babu yanka sa raƙuma ne ha turasan to yanzu mu dauke shi turasan misali turasan su 100 ban biyar da miliyan ha to kaga in talaka ba ne maimakon a kashe wancan wanda kashe masa mutum aka ɗauko miliyan 30 aka ba su ai kaga ya yi zama lahiya ko za su ɗan warke raɗaɗin rashin wannan zai ɗan gushe damar shi yake taimakon su ƙila a gidan shi yake ci da su shi yana da ƙarfi an kashe shi kuma an kama wancan an kashe su kaga ba a yi ba kuma har yanzu dai a cikin matsala suke yanzu a sun yayi akan kisan ɗan uwansu amma a ba su diya a tattaro mu dai da su 30 cash ba a sayar su za ta shinye wani kaso ba so a ba su wani kaso kamar yadda ake yanzu a ba lauya ko aboka da ya shiga ba zai ci wani kaso kusanta su a basu wani kaso ba gwamnati za ta dauki wani kaso ba su a basu wani kaso kash wannan kudin za a meka musu 30 million kusadi kaga ai haka su ai musu adalci kuma za su samu sauki akan radin kisa wannan dawa to shine Allah ya ce a bada wannan diyal da kyaukyawan badawa wa da'u ilayhi bi isan adamka musu da kyautatawa zalika abinda Allah ya kawo wannan dokar takfifu min rabbikum wani sauki ne daga ubangiji zuwa ga bayin Allah madadin a kashe an tashi su a gurin su banza zero a banza ko an kashe musu mutum da wancan duk da an kashe ta musu ma san shi ba har yanzu na cikin radadi amma an kashe dan uwan su yanzu ga diya 30 million an basu to wanda za ta dan rage musu radadi shine Allah ya sauki ne daga ubangiji wa rahama da kuma jin kai famanita da bada zalika amma duk wanda ya tsallaka iyaka bayan an karbi diya kuma sai je ya kwanta ya samu wancan ya kashe kage ya mai ita daliko ya tsallaka iyaka ce ba sai kashe nasu ba ta ai kun karbi diya to duk wanda ya kafa lahu azabul alim yana da azaba ma abociyar rani to sai Allah mu dauke saki ya ci
wa lakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun
haka sai Allah ya ce idan ana zartar da hukunci na shari'a irin wannan wa lakum fil qisas hayatun ya ulil albab ya ku masu hankali a karkashin shari'a musulunci idan ana zartar da kisasi to babu shakka kuna da kyakkyawar rayuwa kowa baya jin tsoron sarwatar rayuwar shi amma sai mutum ya kashe mutum ya je ya kaso kawai ga ya fito da yawar shi ba diya ko ba kashe shi ba ka kai ma an kai ka samu yadda ba sai ya kashe wani yayi mana wani barawo ne ya je sace motar wani ya saida kuma kai ka tari a kama shi aka ji aka yi turanci a jisun ya turanci mara zai ba shi kaza zai biya gwamnati kaza zai zauna a kaso kaza shiru in ya je kawai ba labari shi mai moto kawai sai wata rana kawai ya gan shi ma suna yana yawo gashi ga sun gamu ke wani kai ne a wajen ta'i kuma zura nake ka sayo wani sabon moto kuma jiya ɗauki a nan garin ne ba ke wani nan garin ne ya kita gashi zai zauna sai kuma ya sayi sabon moto kuma ya sayi addashi sabuwa wallahi motar ko daki bai sashi bai sa mai kire ba shi ci jira yake ba hawa shi ma jira yake ai kasan duk wanda ya zo wancan ne ko ko zai kalla ya ce to wancan ne ko ba shi ba yana kwance wata ranar sabon motar shi sai ga wani barawo kawai ya zo da nashi kilan automatic ya bude wancan kilan da wannan yasa yana kallon shi kamar yana barci ya kama moto ya tura ai ka san tura suke so dogo ya je kofa sai a je sai ya sare mai hannu ya sare wannan hannun shi kenan daga nan ba sai na shi da kanshi ne ya je kwasariya ya yi declare ya ce barawo ya je gida ya ɗauki moto na amma na sassare shi ya je kuma likita idan sai ce a jiya ɗauko wata ambulance a jiya kamo barawo yana na asasta a gida na za ka ce a to wannan kila ba shi da hankali jandarmomi na likita suka ce wannan ya kamata da goma shi ya ce wallahi an gina shi rasu ta na iya shi nau ce a jiya ɗauko barawo ya ce kuma na rai kusur ya dade kila rai daban aka je kuma ga motan daidai kofa ga yadda ya jayo shi kuma ga shi nan azube yana wayo-wayo kasan su da sarewa da aka zo aka ji aka fara mai tambayi sai bayani ya shiga abin da ya faru ya ba je jisun shari'a ba ba so ya je cin ya bada labari ta aka yi rabu da shi ba hukunci ne ba aka yi shi jandista kuma an kalli shi razon lai a nan gani aka yi wannan to duk lokacin da babu shari'a babu rayuwa me yasa haka akwai ciwo a makasata a ce za a biya ka ba a biya kuma ka gamu da barawan yana yawon shi an sake shi kuma ka ce mai wai kai ne ya ce eh jira rake ka sai wani sabo in je in dauke ko ko kai ne aka za ka mata kai da duk lokacin da babu shari'a mutane suna rayuwa ne karkashin fagauniya da rashin nutsuwa Allah ya kyauta amin dan karanta shi a hankali akwai mura da shi ne Allah ya ce kuna da rayuwa kyakkyawa karkashin zartar da hukunci na shari'ar Allah ya kuma abota hankali ku bi dokokin Allah da shari'ar Allah la'allakum tattaqun, ko za ku samu tsoron Allah. Kage yanzu wani gani yake a yanke hannun barawo, ko mutum ya yi kisan kai a kashe shi, ko wani ya ce kunne ya ce kamar ba a yi adalci ba. Barawo duk abin da ya sata bakin abin da za a yi yanke hannu ko to no ba a kashe barawo kuma a ce ayya barawo a zo a buge shi ya mutu. Wannan ya fi adalci? A yanke hannu ko a kashe shi? Barawo ko bugun shi ba a ce ba yi. A je a kama shi a nemo kawo mutane a basu, kuma a je a katse mishi hannu. An yi sun gobe ya je su gurin da ya gashi hannu a yanki ya san kawai sata ce. In ya sake hannu a kawo shi a nemo kawo mutane a bai mai kawo shi hannu a yanki hannu. Ya zama hannu a gundala guda biyu kenan. Duk sai shi da ya zai haƙura sai dai rika bada filan. In ya ƙara kuma hannu a yanki gafa ɗaya. Daman Allah ya ce a yanke hannun wa'adulhu min kilaf a yi famila, ko kuma a shafe shi daga bayan ƙasa, ma'ana a kai shi gidan kaso na rai da rai ya danta. Duk wannan hukunci ne na Allah don mutane su zauna lafiya. Allah ka daura daga samu lafiya. To sai Allah ya ce gaba,
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
Ita wannan aya malamin tafsiri sun ce an shafe ta. Kenan ta daga cikin ayoyin da an shafe su. Wata aya ta shafe ta? Ayar rabon gado. Da kafin a saukar da ayar rabon gado, yusikum lafi auladikum, da sauran ayoyin da suke magana a kan gado wajibi ne ga waɗanda suka cancanta, to uwaye ba sa su a cikin lissahi a wajen gado. Shi yasa sai Allah ya ce kutuba alaikum idza hadara ahadakum al-maut. Allah ya wajabtawa ɗaya daga cikinku in ya gaira cikin halin alamun barin duniya, akwai ciwon da in ya kama kai ka san sai dai abin da Allah ya yi. In taraka khaira, in dai har ka san kana da dukiya. Malamai sun kiyasta adadin dukiyar da ake kira ta khaira. Kana da maƙudan kuɗi, akwai kadarori, ka kai dai a ce mai ɗan wani abu, kana ɗan abin sayan buredi. To alwasiyatu liwalidain, kafin ka bar duniya, yi ƙoƙari ka yi wasiya a kan uwayenka ga wani kaso da ya kamata in ka mutu a basu. Wal aqrabin, da kuma danginka su ma a cikin dukiyar ga wani kaso da ya kamata ba. Sauran sai suwa sai ƴaƴanka da matanka masu gado su kwashi. Kuma wannan za ka yi wasiyya ce da kyakkyawar wasiyya, kada ka yi zalunci kuma. Ka wani kaso mafi tsauka a ba uwayenka, a bai danginka, kuma a bar ɗiyanka cikin talauci, haka an kai maka adalci ba. Sai Allah ya ce idan mutum ya yi irin wannan wasiyyar, haƙƙan alal muttaqin, haƙƙi ne akan masu tsoron Allah su kuma su cika. To yanzu sai Allah maɗaukakin sarki ya kama gara akan gado. Lirijali nasibun mimma
taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun.
Yanzu Ubangiji Ta'ala ya ce mazaje suna da rabo na gado cikin abin da uwayensu suka bari da makusanta, su ma ɗiyan haka uwayensu suna da gado a cikin abin da ɗiyansu suka bari da makusanta. Haka mata, don kafin wani ayar matan ma ba a masu gado, ita mace ita ma cikin lissahin gado take. Idan babanka ya rasu sai ka diba cikin matan wanda ka je ka kai bayanka ka jefa a gidan da shi kenan, ta zama amaryarka kuma ba ta da wani inci, kuma ka ga dama ka aure da ita da wani kuma ka rike kuɗin. Wallahi haka ne, sai da Qur'ani ya zo mata suka samu inci. Amma da haka ne, kuma ba duk kungiyoyin duniya sun yarda a yi haka, ba ta da wani inci na mallakar kanta. Ka gaje ta daidai take da mota da babanka ya bari, daidai take da gidajen da babanka ya bari, sai da Qur'ani ya zo ya nemi musu inci. Aka ce lirin zara nasibin mai matar kalwalidaini wala kalwalin da sa'i nasibin, su ma mata suna da rabo, suna da inci, ba a ba su gado da gada su ake. To yanzu Ubangiji Ta'ala ya saukar da ka'ida da dokoki akan uwaye, mata, ɗiya. In dai akwai su waɗansu ne za su kwashe gadaga, ba wani. Mutum ya rasu yana da ɗiya, gashi yana da mata kuma yana da uwaye ya zara ba dukiyar matar a kasa dukiyar shi kashi 8 ko a bata daya haka ne uwayen fa kashi 6 a ba su daya su kuma yayan lizakari musul hazul usain kowanne namiji ya bashi kaso na mace biyu abin da yasa hikima ce ta Allah idan mace za a mata aure ubanta da rai ko ba rai ita za ta biya sadaki ko biya mata zai ita za a kawo mata sadaki ne kuma kayan dakin ma dangi wannan ya kawo gado wancan ya kawo mata shinke wancan ya kawo mata la wancan ta kawo seti guda wancan ta kawo rido haka ne ko ba haka ba yayin da namiji fa in zaka sai dai ka tai lebura kai ba da shinke in ga ana mata karo karo to ta bace gaskiya a gaskiya Allah ya ce abai namiji ku sani duk yanda mace ta kai da shekaru da wadata idan mijinta ya suko ta ina za ta to in babu ba fa wa ko gane to kai kuma in ka saka matar ka fa ina zaka ka tare a can gidan yalla kai ko kan waka zai ba idan ka rika zo ka cin kwakwa kawai ka daura alƙawari da mai garin rogo ko ba kuɗi da ya baka ya haka ne tunda ba mai dafa abinci a gidan da hikimomi masu yawa wanda Allah ya kalli wannan mace ko mun girmanta tana jira a mata ne ko karanta ko wanta ko mun kudinta kuma in ba miji uwaye za su dauki wannan diya shi yasa ba za su ji tsoron Allah idan ka aure mace sai ka zama mata kai ne kawa tana da wata kawa da take shawara da ita to ku rika shawara da ita ka dauki wannan ka zama mata kai ne uba ka zama mata kai ne uwa kai ne wa kai ne kare to in aka haka sai a zama lafiya da ka bar wata gefe baka dauki wannan nauyin ba to matsala ake samu in baka zama mata kawa ba dole ta nemi wata kawa su ma ta suna da wata dabi'a ita mace yanzu ko ado ta in ba a samu an ce ba yayi kyau to hankalinta ba ya kwanci shi yasa an ce ado ka shigo baka ce komai ba sai ka tashi ina so in je unguwa tunda baka ce komai ba amma da ta je gurin kawar ta ce kai mutuniyar wallahi wani dinki naki yayi kyau to yanzu ne hankalinta zai kwanta to amma in ka zama kawar fa kana zama kace kai wai ke ce kwa wannan kayan da na rasa ki da nayi asara shi ke da ita bukata ta biya kwalliya ta biya kudin sabuli amma wallahi maka faɗa ba sai ta yi sai ta je unguwa dan wata ta yi ba in kuma haka wasu ta je ta dauki wata ta sa a cikin wani abin na TikTok ta dauki kanta kuma ta aika cikin Facebook yanzu dan wata ta gani ta ce kai wanta wa miki wannan dinkin wallahi kai ha ba dala wallahi yayi kyau to yanzu ne hankalinsa zai kwanta shi yasa amma in ka zama kawal kenan irin wannan shawarwarin da irin waɗannan abubuwan sai ka rika mata mata ne ba wata kawa a waje haka bangaren abin da uba yake mata da can a gida me uba yake mata ya mata sutura ya mata wane ne in tana da bukata ce baba wane kaza ko ina san kaza to sai ka zama haka in ka zama in ta ka bukata saka ce kai ni ban ni komai to ha akwai matsala ha komai zai iya faruwa kai ka zama kai ne uba me uwa take mata duk wani sirrinta in dai ya mace ce ta fi so ta kai shi gurwa mahaifiyarta shi yasa mata wata halitta ce Allah ya musu sai da gani da jika da uwa da kaka kana iya tura su suna taya suna hira daya kuma hankalin su kwance gaba gadi amma namiji fa idan aka gamu ga da ga uban shi ga kaka suna hira daya sai da ɗaya rika magana ana saurare ko kuma kike san sa kakan gaba suna bin shi ko mu gane haka ba haka ne saboda hankalin su ba daya bane su kuma da mai shekara 60 da mai 40 da mai 30 da mai 10 da mai 3 da hankalin ɗaya ne haka ne haka ne shi yasa kenan kai yi kokari ka zama mata uwa shawara ba wanda take so ta yi shawara ne ta sai ma'afiyarta ko kakata to yi kokari ka zama kana sauraron ta kada ta kaza ka lalace matsala gare ki wallahi mutiya zo ki je da sha ba ko ka san labari idan ka zo tana ba ka rikita tabhaba ta rika shekara dan kara mata yaji da fawa ka san labarin ba kada ta zo ta fara wallahi aka karke da lawan na sabu labarin ga shi kuma sabu ba haka ka fata ta kare ka ce haba haka ka yi kai kuma ka riga ta ci labarin yanzu ka zo mata uwa kenan ko mu gane ba da baka yi haka ba wallahi an samu matsala zaka sa ta rika zuwa yawo babu dalili ta rika zuwa daukar shawara tana kaiwa wata ta ce mata ai da ban garda maka ce Allah ba ya ce tashi in ta yaki an ce ki je kai ka jayo kai ka za da kai ki saurare ta sai ka ba ta solution ka dora ta akan hanya madaidaiciya to in baka zama mata ba uwa to dole a samu talaka shi yasa mun ka misali akan kawa ko misali akan uba misali akan wa akan uwa sai ka zama mata kare da wa sau da yawa a gidansu tana wasa da yayanta ko ana babban yaya kai yau kaza 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 ko kuma kare ya fi different duk tana wasa da yayanta ko karnuwanta kai in maka wasa da mata ka asa matsala eh ka zama to abin zolaya kamar da take zolaya da yayinta to sai ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali a gida ba ta bukatar ta je wani guri irin wasannin da take saba da yayinta da karnuwanta yanzu ba sa ran ka raba ta da su kamar da ka raba ta da uwar da uba to kai zuba mata wa wani lokaci ka zama kare eh ai ko uba lokacin ai jan ido yake kuma dole ta bugo to in ka zama uba mata an ke jan idan ai bi za ta yi yayin nata wani lokacin bude wuta yake ce kai ba na san shegantaka to kai ma ba irin wannan kalma za ka yi ba amma in ta san kana wasa da ita irin yadda take wasa da yayanta akwai ran da ai kai wasu ka kace kenan ban na san wannan yayanta ko ba ta yi shiru daga ta yi tsaf ko ba haka ba ta lu wannan darasi ne mai zaman kanshi sai kun gada wani abu haka ne wallahi haka ne dole sai ka zama uba ka zama uwa ka zama kawa ka zama mata yayu da kannuwa lokacin sai ga gidanka akwai da shadi akwai albarka da ma sauraron makamantan irin wannan sama da mi wayantan tabaro su kuma dole sai da su a rayuwa kai yake ka dauki wannan matsayin ku wallahi zaka iya duk wannan da muka faɗa zaka iya Allah madaukakin sarki ya taimaka mana amin idan makaranta mai karatu wallahi sai ga ka samu yanda zaka zo na gidanka lafiya amma ba haka ba sai ga kullun ana ango ka sha kamshi ango ka sha mai kai kuma kana huska saboda bala'i ne a gidan kuma ka rasa yanda zaka yi ka saki karatu da baliskin da kashe kudi da sadakin da ka biya da kudin sukari da na sallah da kai ta badawa da kudin salati duk sai su turka ga hawan jini ya karu ka je kullun ana auna ka ana to yanzu ne ta sai ki ta mata dan da ne ta alƙawa ta ne ga tun take kuma kan lafiya saboda a gidan ba lafiya ka gani ko dole ne idan muka san yanda musulunci ya tsara mana sai mu san yanda zamu jagore su wannan shine abin da musulunci yace Allah madaukakin sarki ya taimaka mana mu dawo karatu mu ubangiji ta'ala yace wannan haƙƙi ne na wasiyar akan a tabbatar da shi kamar yanda mai wasiya ya faɗa akan dukkan mai tsoron Allah mutum ba zai wasiya ba wani yazo yace ba za a yi ba sai dai in abin da yace a dauka amana ya wuce kashi 1 daga cikin 3 na dukiya to wannan ba za a yi ba amma in ba haka ba to shikenan abu na biyu nan Allah madaukakin sarki ya ce ka ba dan uwayenka da danginka to yanzu uwaye ministra da gado ko to an ce su amma na biyu fa suna nan alqarabina har yanzu an shafe baiwa uwaye ne ai ba gaba da ka shafe ba matakin farko aka ce fal wasiyatu liwalidayhi to su tunda Allah ya kawo suna da gado ba sa ciki wal aqrabina tana aiki danginka wanda ba su da gado ga uwa ga uba ga iya ga mata to wanda danginka zai samu gado a dukiyar su ku sun yi wahala ko kuma suna ganin ga dan uwarsa mai kudi ya rasu to yayi wasiya ai to wannan wasiya a cikata ya dauka ba su kasar da shi mai wasiya yace sai dai in ya wuce guda 100 kudin shi duka daban miliyan 4 ne ko miliyan 3 sai ya ce a cikin dukiyar nan tashi in ya muta dauki miliyan 2 a bai ware da ware dan su dage shi ba za a bada ba sai dai a daidaita amma yana da miliyan 4 sai ya ce idan ya rasu ga ware nan da ware cikin dage shi a ba su jika 200 ko 300 ko su bi ne a ba su jika 600 wannan kudin shi wajen miliyan 4 ne kaga dan ba su jika 600 har yanzu bai kai kashi 1 cikin 3 dukiyar ba to wannan babu lahi a cika Allah da ta da mu sai Allah ta'ala ya ce
fa man badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim
yanzu Allah madaukakin sarki ya sa mutun yayi wasiya kuma ya rasu sai Allah ya ce fa man badalahu ba'da ma sami'ahu wanda ya canza wannan wasiyar bayan ya ji ta ko sai akwai masu wannan mutum ya ce ni ahlus sunna ne in na mutu liman wani ahlus sunna musalla sai ya mutu wasu zo su ce a ai nasu ne ana yi ko bai a sun samu matsala kowaye in na mutu ya wasu ya ce shi zai mun wanka ko shi zai mun sallah ko zai kaza kar ku sake ku canza in dai wanda ya wakilta ɗan musulmi ne wannan incin dole ku bashi sai dai in bayyana shi sa ana maganar ba a sallar gawa da taimama amma kace limamin da aka yi wasiya zai ba da sallar ya zo shi bashi da alwala ko ba ruwa sai aka ce ai wani yayi wasiya ke zaka mai salatu a nan gure ya halatta ya taimawa ya zama limamin gawa saboda shi mamaci yayi wasiya akai mai salla eh amma nan an samu damar dole ne ya taimawa tunda ba ruwa to shine Allah ta mafi mamman da wanda ya canza wannan wasiya ba da ma samiyawa bayan ya dita to fa inna ma ismuhu alladhina yubaddilunahu zunubi yana nan tukuru mai yawan gaske ga wanda ya canza wannan wasiya ta mamaci da Allah madaukakin sarki yace inna Allaha sami'un Allah bai ji ne alimin kuma masani ne sai Allah yace
faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi
na'am
inna Allaha ghafurur rahim
na'am yanzu mun yi magana ita wasiyar dan ana cika ta ne ya zamanto wanda kai wasiya abai bai daga cikin magada ba danka ne ba ba matarka ba ba ma'aifinka ba ba waye baka rage su da ne ma'aifa da diya da mata yanzu in babu su ne za ka ta kuma ina wani ko to a cikin su in kace abai wani to ka karkata ba za a cika ba sai dai a sulhunta to ya sai ko kuma a cikin wayanda kace a ba din ka wuce ka sokin da shari'a ta ce a ba yanzu sai a hana shi gaba daya ba za a hana shi ba sai a zo a zauna a ga to me ya kamata a yi menene in an bashi bai shiga cikin wannan kashin kin da shari'a ta hana ba kaza ne to sai a bashi wannan shine sulhu shine Allah ya ce fa man khafa ku waliyai na mamaci kalkashin wasiyar wani sai ku ji tsoron mai musin janafa daga shi wanda ya wasiyara ko wata karkata saboda ya tsora shi ya ce a bai ware kaza shi kuma ka san ya wuce ya ce a bai ware kaza shi kuma da yana cikin magadan shi to wannan ba za ku yi wannan abin da yace ba wala isbalai ba mu laihi sai ku tada wannan wasiya amma me za ku yi idan kun tada fa aslaha bainahum sai ku sulhu tsakanin magada da wanda aka ce a ba wani ya ce a ba wani miliyan guda a cikin kudin da ya bari mun lissa mun ga miliyan kin nan idan aka bashi ta dauki wajen kashi daya cikin ukun dukiya saboda haka ba za mu bashi ba amma duk da aka yi ba haka za mu kyale shi ba yaya kuke gani a to shi kenan bakon miliyan a bashi 500 sai alaika ga bata shigo ba ai bata shigo ba sai a bashi sai alaika ita ma ta shiga to a bashi 300 ko 400 kaga akuya ga ta tayi diya uku ko lakin tayi maki banza idan malam ba hushe ko to shine babu laifi fa aslu bayna wasiyyu ku sulu tsakanin wanda aka wasiyar da masu gado fala isu malai babu laifi inna Allaha ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai yawan gafara ne kuma mai jinkiri kaga wannan ayoyin sun kusa fasa aiki a nan fa sai a shaki mutum mai kuɗi ya rasu babu wasiya ko daya ga mutane tun suna karara suna mishi wahala a cikin dukiya kuma dangin shi ne kawai sai a kyale shi ba su da komai sai da zan kallo daga nan wani ya koma sai ya je ta barada shi ku dukiya da shi aka nema saboda galibi masu kuɗin ba su ne mutuwa ba yana ga wani ma sakaki ne shi da yake da kuɗi da ya je France ko ya je Tunisia da an ji bashi da ya warke amma kawai sai bure kawai sakakin shi ne wallahi da a ce ya je da haka yanzu ya mutu ashe ma kai shi galibi tunanin su kenan
na'am
da ga dan washi ma mutu shi dai ya samu shi wannan tunanin ba su cire mutu ba shi yasa ba su wasiya yan kada ne hadisi ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar a wayi gari mutun yana da wani abu wanda ya kai yayi wasiya ya wayi gari ya kwanta barci har gari ya waye masa ba tare da yayi wasiya ba Abdullahi dan Umar ne tunda ji wannan hadisin kullum wasiya ta tana karkashin matashin kai da a dole da su shirya mutuwa ko mun zai mu shirya mutuwa zawati ba ba iya sayawa mu ajiya gida idan mun sayi mota liman makara sai da muke ta masallaci kaji wai ba za mu kai gida dan mu ajiya makara ba sai a masallatai masallaci daki ne wani tsafta dakin Allah ne kuma ku ba za ku ajiya makara dakin ku sai a ya masallaci to yanzu an waye a masallacin ma yanzu ba ma iya sai dai a mutu a barku a yi taka maka ne saboda mutuwar ba ma shiri ita ko wallahi ko mun nisan jima wala ista alfan summa alfaid ba'daha fala bidda bi yawm babu wata babu maka ko wani wurin ran da fa san za a je kabari za a je duk ku shirya a to mu shirya wallahi mu shirya ba ruwanta da gayu
na'am
gayu ma dauka take
ah wanda bata bar dan ciki ba balle kai da kazo haka zama gaye ai ga hidan loba kawai mutun ya shirya mutuwa kowace lokaci eh saboda baka san ya za ta zo maka ba ka iya buge wani ka mutu a iya buge ka ka mutu kana cikin tahiyar ba mutuwa ake ana sallah ba mutuwa ake ana hudu ba Allah ya gida muna cikin wa'azin sai da kun fice kawai sai kun ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na sa kai haka Allah yake in ya gida wa to ya kamata kowace lokaci ka rika auna wai da za ta zo yanzu daga gane kai akwai aiki to yi aiki ka dan gyara wannan shine ya kamata mai hankali shine mi al-akil ko al-kais man dara nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut wanda ya tilasta wa rayuwarsa yake yin aiki saboda abin da zai biyo bayan mutuwa kuma ka sa wannan a cikin tunaninka ba in haka mutu duk abin da ake ba hasa za a yi ba kun taba gani wani dan kasuwa mutu an fasa kasuwanci wani iko ya mutu an fasa doka da iko nan ake farawa eh za a ci gaba duk wani abin da ake yi a duniya kake tsammanin dan ka mutu za a fasa za a ci gaba da yi ne saboda ka to iko karin da lokacin da aka fasa da kai kai kuma a can ka shiga wani sha'ani mai daɗi iko kare ka zama kuma wallahi za ka samu zaka samu zaka samu inda ka saniya ka kuma zuwa ga Allah Allah rahim ne duk yanda zai duk iya da kai in ka zo zai karbe ka balle ba kila baka tauka ta wadewa to suke ta asirfari da neman kariya Allah daga sharrin shaytan ka kama Allah ko ba komai duk nan da mafiya matasa ne da daga cikin bisharar da annabi ya bada duk matashin da ya riko da addinin Allah ranar da ake cikin bala'i da zafin rana shi za a ji shi karkashin ido a shi ranar da ba wata ido sai wannan amma kai ne kana matashi kullum da an kalle ka kuri yan anturwa an kat sai picnic sai shan shisha sai shan turabol sai gurulawa sai minene minene ai ka bata lokacin ka banza wancan darajar ka rasa ta amma matashi ne ke sai gurin sana'a sai ekwal sai gurin karatu sai masallaci sai gurin sana'a sai gurin karatu sai masallaci sai kaza ai ka ci nasara wallahi yanzu ka mallaki wani diploma da ranar da mutane kansu ke digewa saboda zahirin rana tsakanin kan rana kanka da rana bai wuce mil ɗaya ba mai ruwa ya ce nan da yana ce mil daga nan zuwa nan akwai mil wanda ake auna shi a matsayin kilometer ko ya yi shi kaɗan akwai mil ɗan kunnen nan da ɗan hakin da ake sa kulli kowanne ne aka ci tsakanin ka da rana mil ɗaya ne to akwai bala'i to ranar in dai a matsayinka na matashi ka yi riko da sunna da addini wallahi wannan rana kana can kana holy a idon Allah to mi amin ya rab Allah ya taimaka mana mu je ga wannan
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
وبنجي تعالى يا كوما سيماني نعم الله سامو تكيما سيماني وبنجي تعالى كتب عليكم الصيام لا وجب تابوك كلك يم أزمي kar ku yi tsammanin mu ne da farko Allah ce kama ku tiba alal ladina min qablikum kamar yanda muka wajabtawa al'ummar da tazo gabanu ku su ma azumi suke al'umma annabi Musa ta yi azumi ta annabi Isa ta yi azumi ta annabi duk sun yi azumi sai dai abinda aka ce lokacin da wannan aya ta sauka azumin uku uku ne ake a wata ayyaman ma'adu wasu ranar ku ne ke da dubu 13 14 15 ayyaman bidi ko kuma duk wata dai kai azumi uku an ce wannan shine azumi na farko da aka daura domin shi azumi mataki mataki ne da fara uku uku ne ake yi yanzu sai aka zo mataki na biyu za mu ji a cikin ayar ko kai azumi ko ka ci da ko kai azumi ko ka ciyar a nan gurin sai Allah ya ce wa'ad su kan amma an kai azumi yahi sahabai gaba ɗaya sai suke ta azumi saboda su suna son abin da yahi sahabai su a cikin addini suna neman abin da yahi shi yasa kai ma idan ka tashi aiki nema abin da yahi sunna ita ce ta yi bidiya an yi ta dan bidiya kayan nauyi ce ba lada kullum ka neman yahi a cikin addini sunna ita ce ta yi to da aka ce wanda su muka su suke yin azumi yanzu sai Allah gaba ɗaya sai ba da umarnin ma kawai idan watan azumi ya kama duk wanda a cikin ku ya kai shi to ya azabce shi gaba ɗaya wannan shine mataki na ƙarshe ko shine hayyar a matsayin ka na mai lahiya musulmi inda aka ce wannan ramadan ya kama babu ganin ci abinci da rana daga keto alfajir zuwa fadar rana sai dai in baka da lafiya ko in bulaguro ya kama ka ko an shiga wata matsala ga wata wuta ta kama arsi yanda za a yi mutane sun galabaita ya za a kashe ta sai a ce mutane su sha ruwa dan a samu a kashe ta ga wasu sun ga hari ana ganin babu karfi da za a yi ba da kariya idan aka san in aka sha ruwa za a yi barin wuta a kawar da ƙurarsu sai a ce wasu sha ruwa da makamancin irin waɗansu malamai suke gani larurai ne su ma sa zuwa su sa a sha ruwa wasu kamar suke ce an yi sata za a bi sau duk ko yana da irin al'ada gurinsu da kuma irin fiqhu fatawa daga wani guri ta iya canzawa zuwa wani guri ai ya hadda abu a wani lokaci a wani gari kai a garin ku ba haram bane amma dai babban abin da yake mai fadi mara lafiya ko dan bulaguro to idan ya ci abinci a cikin watan Ramadan da rana ba shi da lafi kal kaga mutum a bulaguro ya ci abinci kan kace ka mutane ba imani da gani mutum wallahi yana ci abinci Anas dan Malik amin in za shi bulaguro yana kofar gida ya hau jaki kasan lokacin nan jakin shine katkat shine highlander eh mana shine mota mai lumashi yana hawa kan sirrin jakin shi tana kofar gida sai ya ce a bashi buta shi ta ruwa kawai sai ya dora mata kuma ya rika sha in ga dai akan hanya ma ya tada wata majalisa sai ya daga wanda ku gane shi fa bulaguro ne agare da yake masu ilimi ne amma da kai kaga mutum a cikin garin su kasirin dattijo limami kawai ya hawo moto ko mota ka sai kawai kulkulkul kai wallahi wannan ya ka hurta zaka ce saboda rashin sanin shari'a yawa to zaka kadda a rika muzanta masu cin abinci a cikin watan Ramadan suna cikin bulaguro Allah ne ya ba su wannan wata rana an tafi yaki waɗansu mutane sun galabaita sai waɗansu suke taimakon su saboda su suna azumi su kusan aje wanda ba su azumi su suke kamawa sai ga mutum ya fadi marasa azumi su ba mushi ruwa su mushi inuwa sai da rara ta fada ka sharwa bazala sai ce yau zahabal mufturuna bil ujur wanda suka wuce suna cin abinci su suka tafi da lada kenan ba su kai masu azumi ba haka wata rana an je yaki ko an je wani tafiya manzo Allah yana cikin jama'a wajen asar ta mutane sun fara galabaita ya ga dai kai wannan waɗansu ƴan ra'ayin kauye kana je wasu su galabaita da sai ya ce a kama ruwa sai dai gudan ƙwariyar kowa ya gani ko makai ya sha ruwa amma daga suka ce obawa shi fa annabi ne wallahi mun tuka su eh haka manzo Allah ya ga wani mutum wata rana ya fadi ana watsa mai ruwa yace me wannan haka ce azumi ne annabi sai ya ce a bai zama tsoron Allah ba azumi a bulaguro eh dan kake tsabarin wai kai tsoron Allah da garkashi sai baka aje ba haka wani sahabi yace mun yi wata tahiya a cikin mu suna azumi wasu suna shan ruwa mai azumi bai aibanta mai shan ruwa ba mai shan ruwa bai aibanta mai azumi ba saboda akwai zabi in kana da karfin i yake kayan ka a jirgi ne a mota ne a doki ne a kasa ne kana da karfin azumi babu da yisa ke kayan ka amma bai zama tsoron Allah ba dan kai azumi ba dan kana ga wani bai maka cika yin tsoron Allah ba haka bane ba tana ba yana shan ruwa shi kuma ya fi ka tsoron Allah kai kuma kana azumi inda a cikin bulaguro ne idan sai abin da ake so ka bi ta kawai shine addini wannan kuma abin da ke mai mutuwa da dama karatu da ka mu dage mu da karatu kar mu rika wasa da karatu Allah ya taimaka mana da haka Allah mu dauki saki yace ayyaban ma'adud wasu ranai ku ne yake da dugu fa man kana minkum maridan wanda a cikin ku ga azumin watan Ramadan ya zo amma akwai rashin lafiya aw ala safarin amma kake irin da mutanen buwaye tsafa sai wata da dan kurji ma sai sa sama bandaji ko sai rike cin abinci wanda a zuwa ba shi lafiya ai ko san kabila ko sai a fada a bala fada ba amma dai akwai kabila take da wannan rishin laya da bita kai ya karya ba kai wani lokaci in dai kamar rishin laya duk gidan su bar azumi wai wara ba lafiya su ba karatu suke kabila ana take fa amma bai matsala su jahilci ne jahilci ne rishin lafiya da kasar idan kai azumi zai karu ko kuma zai kalau amma kan abarki ya ko matsala kai cin abincinka lokacin da ka warke sai ka rama shi da Allah ta baka da muku maridan awala safar idan mutum ba shi lafiya ko yana cikin bulaguro fa'idatu min ayamin ukha sai ya lissafa rana ta karshe da ya samu lafiya sai ya kwanci da azumi a karshe can bayan azumi sai ya rama ta ko kuma cikin bulaguron kwana nawa zai yi yanzu sai ya rama bayan yayin da safa kwarken da ya sa cikin watan Ramadan bayan watan Ramadan ya kare bai cikin bulaguro na gida sai ya rama wannan azumin da shi ina ba ta mun fahimta wannan to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa alal ladina yadikunahu kuma yana ga waɗanda ba sa iya ma azumin sam sam ko za su yi shi amma sai da wahala a gaskiya sa ko tsofaffi tsohon wanda ya tsuwa tsuwa na warkiya ciwon da kullum karuwa yake to shi kullum sai ya diba abinci mai kyau na mutum guda ya tada da sai ya bada an ce an ga Abdullahi da Abbas shekaru suka yi nisa baya azumi amma yana bada gurasa da miyar nama kira abinci mai tsada burodi da miyar nama ko miyar kaji zaka tare da idan kana da hali a matsayin ka na tsoho duk lokacin da ka wuce kana cin abinci lokacin mu da baki sai ka bai wani talaka abinci mai dadi to dan haka duk wanda yake da cutar tsohuwa ko wata cutar da an je an bincika a likita su doktor sun ce lalle bai kamata kai azumi ba dai kenan na biyu kuma cuta ce wanda ba a cika warkiya ba to kaka dora ba kaka tunanin kara ba kai ta ci abincin ka kullun ka bada abincin mutum guda mun fahimta amma akwai wasu fitar wasu malami suka ce duk tsohon da ya tsoha takwas bai iya azumi yanzu ba ma wata ciyarwa da zai in dai ba yana da hali ba ba dole ba ne kamar yaro dan karami da in bai azumi zai ciyar to hukuncin tsohon da ya tsoha in talaka ne ya kuma hukuncin yaro dan la yukallifu Allahu nafsan ka ganin shi bai da karfi da zai je ya kwadago ko yana da ya yi retrat abinda ake ba shi a wata sai a wata uku don kuwa ce kullum sai ya huda miyar burodi da wani abu a cikin kudin shi na retrat ai kaga ko matsala ko to wannan ya shashi a shi kawai ɗaya yake da yaron da bai sa azumi ba fatalo ɗansu malaman kenan duk da wannan maganganu ne masu yawa wasu malaman sun ce kaza wasu malaman sun ce kaza mu tsaya dai a nan gurin duk lokacin da aka samu mutum baya iya azumi to fidiyatun ba'a miskin kullum ya fitar da abincin talaka guda abinci mai daɗi mai laushi inda kana da hali shi da zaka bada fa man tatawwa khairan wanda ya ƙari wasu malamai suka ce sai ka hutar da abincin da ya fi na mutum daya saboda kai baka iya azumi babu laifi fa huwa khair lahu wa alheri ne ga shi wanda ya bada wa anta sumu khairul lakum amma da za ku yi azumin ya fi zama alheri a gare ku shi wasu malamai suka ce a wannan karshen ayan yana magana akan martaba ta biyu da ana azumin kwana uku a kowane wata ko sai aka zo Allah madaukakin sarki ya ce wato ku yi azumi sai mutane ko kai azumi ko ka bayar yanzu sai aka waye gari mutane sun yi bayarwa cewa sai Allah ta'ala ya ce a da za ku yi azumi shi ya fi zama alheri a gare ku su kuma sabbai sun fi neman abin da yake alheri ne gaba ɗaya suke mi azumi Allah ya ce wa anta sumu karlaku in kuntum ta'lamun da za ku yi azumi shi fi zama alheri a gare ku inda kun sani yanzu da zamu tsaya insha Allah sai mu tashi hukuncin karshe gobe in Allah ya sabura da rin lafiya subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi